sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sarabukan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 6 ga watan Janairu na shekarar 2024 a cikin shirin namu da yanzu za ku ji rayuwar wasu ƴan Najeriya kan alwashin da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi na gyara sha'anin wutar lantarki a kasar kama kowace rana Asabar Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takeice wanda zai kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti tun a ranar Litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba da kuma dalilin da yasa aka yi tsidda batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru Austin mai shekaru 70 ya kasance mutum na biyu a jerin masu bada umarni ga dakarun Amurka baya ga shugaba Joe Biden kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a kodi shi saboda al'amuran da suka shafi tsaron kasa
The department spokesman says Austin is recovering well, but it's not clear when he'll be released, and says the hospitalization wasn't made public until now.
Wakilin kamfanin dillancin labarai ta AP kenan take cewa kakakin ma'aikatar ta Pentagon ya ce Austin na samun lafiya sai dai ba a saka lokacin da za a sallame shi ba. Daga cikin muhimman ayyukan sakatare Austin akwai zama cikin shiri don mai da martani dangane da abin da ya shafi harin nukiliya. Mayakan Hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 kan sansanonin sojin Isra'ila a yau Asabar. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce har-haren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Saleh al-Aruri a farkon makon nan. Ita dai kungiyar ta Hezbollah ta yi amanar cewa Isra'ila ce da alhakin kisan Aruri, da cewa har yanzu hukumomin kasar ba su ɗauki alhakin harin ba. A ranar Juma'a, shugaban kungiyar Hassan Nasrallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa. Yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari idan aka kwatanta da matakin ramar gayya da suke ɗauka. Hamas da jami'an tsaro a yankin sun alakanta harin da ya kashe Aruri da wani harin jirgi mara matuƙi da Isra'ila ta kai. Kodayake Isra'ilan ba ta fito fili ta ɗauki alhakin ba. India ta faɗa a daren Juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki har da 'yan ƙasarta 15. Daga wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a arewacin tekun Arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari. Wani jirgin yakin ruwa na India ne ya gudanar da wannan aiki na ceto. Ita dai kasar ta India ta tura jiragen yakin ta ciki har da na sama a tekun Arabian bayan da mayakan Houthi da Iran ke marawa baya suka fara kai hare-hare akan jiragen 'yan kasuwa. Wata sanarwa da dakarun ruwan India suka fitar ta ce jiragen su sun kai dauki ne bayan wani kiran neman taimako a lokacin da wasu masu fashi a teku dauke da makamai suka hau jirgin mai dauke da tutar Liberia. An aike da sakon ne zuwa hukumar da ke kula da ruwan Burtaniya wacce ke sa ido kan jiragen 'yan kasuwa da ke ratsawa ta yankin ruwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kare tare da lalata wasu makamai masu linzami da Ukraine ta harbo waɗanda suka fita saman yankin Crimea a ranar Asabar. Kazalika ma'aikatar ta ruto cewa ta harbo wasu jirage mara matuƙa a daren Juma'a a yankin na Crimea a yammacin Bahar al-Aswad. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya sha alwashin kai ƙarin hare-hare a yankin ruwan Crimea da kuma cikin Rasha a wannan shekara. Hakan na faruwa ne kwanaki bayan da Amurka ta zargi Koriya ta Arewa da aikawa da Rasha makamai.
Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently provided
Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa bayanan da muke samu sun nuna cewa a kwanan nan Koriya ta Arewa ta samar wa Rasha madaukin da ke harba makamai masu linzami nau'in ballistic. Shekaru 10 da suka gabata Rasha ta karbe ikon na Crimea ba ta halattacciyar hanya ba hada da kudancin yankin da ake kira Krasnodar. Tsohon fitaccen dan wasan Brazil Mario Zagallo da ya taba lashe kofin duniya sau hudu ya rasu. Zagallo ya lashe kofin duniya sau biyu a matsayin dan wasa, sau daya a matsayin koci, sai kuma sau daya a lokacin da yake rike da mukamin mataimakin kocin kungiyar Brazil. Ya rasu yana mai shekaru 92. Ga 'yan kasar ta Brazil sunan Zagallo daidai yake da kalmomin kishin kasa da samun daukaka a rayuwa. Shugaban kuma kwallon kafar Brazil Ednaldo Rodriguez ya kwatanta Zagalo cikin wata sanarwa da ya fitar a matsayin ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasa na duniya. Asibitin Barado da Zagalo ya kwanta ya ce a daren Juma'a fitaccen ɗan wasan ya rasu bayan da wasu sassan jikinsa suka daina aiki.
Labaran duniya aka saurara daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Rashin ingantacciyar wutar lantarki a Najeriya na daga cikin abin da ke ciwo al'ummar kasar Tuwo a ƙwarya. A shekarar da ta gabata an samu katsewar wutar lantarki sau 12 a ƙasar. A jawabinsa na sabuwar shekara, Shugaba Bola Tinubu ya sha alwashin kawo ƙarshen wannan matsala. Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyarmu Ruqayyah Bashir ta haɗa mana.
Matsalar wutar lantarki a Najeriya wani abu ne da 'yan ƙasar ke fatan ganin ƙarshen sa. A jawabinsa na sabuwar shekara, Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin magance matsalar wutar lantarki a ƙasar. Shugaba Tinubu ya ce za su yi iya ƙoƙarin su domin ganin an hanzarta inganta wutar lantarki da duk ɗan ƙasa zai mora. Idan za a iya tunawa, a taron COP28 da ya gudana a haɗaɗɗiyar daular Laraba a watan Disambar shekarar da ta gabata, Najeriya da ƙasar Jamus sun rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniyar inganta wutar lantarki a Najeriya, wanda kamfanin Siemens na ƙasar Jamus shine zai gudanar da aikin gyara matsalar wutar lantarkin a Najeriya. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo a lokacin mulkinsa ya taɓa bawa kamfanin na Siemens kwangilar dalar Amurka biliyan 16 domin inganta wutar lantarkin ƙasar wanda har izuwa yanzu ba ta gyaru ba. Shin ko ya 'yan Najeriya ke ganin wannan yunkuri na shugaba Tinubu akan gyara harkar wutar lantarkin ƙasar?
Ni ra'ayina kawai su zo shine babban ra'ayina, saboda an yi daya biyu maybe na uku sai a dace. Sun zo lokacin Obasanjo ba dace ba, sun zo lokacin Muhammadu Buhari ba dace ba, to maybe cikin yardar Allah wannan zuwan da za su, in Allah da mu muna fata a tunani nawa, saboda yanzu ma al'amarin wutan ya dan so mu canja ba kaman da ba.
Wutar lantarkin Najeriya abu ne mai muhimmanci a gyara ta, saboda gyaran wutar lantarkin Najeriya yana zai haifar da makananun masana'anta za ta ci gaba da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. So amma in kika duba abin da yake faruwa, abubuwan da suka faru a shugabannin mu na baya, gaskiya yau duk lokacin da aka ce za a yi wani gyara a Najeriya to yana zama hanya ce ta neman kudin wasu.
Gaskiya harkar wuta harka ce mai matukar muhimmanci a kasar mu ta Najeriya, duba da yanda tattalin arzikin kasa ya dogara da wutar lantarki. So gaskiya wannan abu ne mai kyau idan za a tsaya a yi bibiya a ga ya za a yi a tabbatar da wannan aiki.
A hirarsa da muryar Amurka, Rulwanu Ladan manazarci kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun ya ce bawa kamfanin Siemens aiki abu ne mai kyau.
Kamar yanda ake maganar gwamnatin Asiwaji Bola Ahmed Tinubu ta gayyato kamfanin Siemens domin ba kamfanin Siemens kwangilar ciyar da wutar Najeriya gaba. Wannan ba sabon abu bane, ba abin mamaki bane. Kuma kamfanin nan na Siemens idan aka bashi irin wannan aikin ba abin mamaki bane, saboda sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba a duniya, kuma aikin su yana da kyau. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Irin waɗannan abubuwa sun faru a gwamnatocin baya, kuma duka matsalar ba ta wuce. Matsalar ciyon da shi ne ya rike hantar ƙasar nan ya hana ta ci gaba, ma'ana cin hanci da rashawa, wanda wasu shafaffu da mai a kowace gwamnati su ne za su bi ta baya su hana aiki ya yi kuma a ciye kuɗin. Fatar mu shi ne gwamnatin Bola Tinubu ta yi ƙoƙari ta tabbatar duk wanda yake da hannu cikin cin kudaden da suka gabata a hukunta shi a sa ido.
Yanzu dai 'yan Najeriya na dakon ganin yadda gyaran wutar lantarkin zai kasance nan da watanni 24 kamar yadda shugaba Tinubu ya ci alwashi. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Bashir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan kasar Palestino, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku bani tarihin kasar Palestino da ke zirin Gaza. Shin ko akwai mabiya addinin Kirista a cikin Palestinawa da ke fafutukar neman yancin kasar su daga kasar Isra'ila? Mai tambaya a Tahiru Hashimu garin Yarima, karamar hukumar Gasol, Taraba, Najeriya. Ina ne kasar Isra'ila take kafin su mamaye kasar Palestino? Kuma daga ina Isra'ilawa suka fito? Mai tambaya Malama Messi Joseph daga Shandam, jihar Filato, Najeriya. Salamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bincika min takaitaccen tarihin Hamas da kuma zirin Gaza. Mai tambaya Bello Isiyaku birin Fulani, karamar hukumar na fada jihar Gomban, Najeriya. To idan malamai masu tambayoyin Attahiru da Messi da Bello da duk sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na daya na ansoshin da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Na farko dai tarihin kasar Palestino da kuma Isra'ila tarihi ne mai dimbin yawa tarihin duniya. Babu wurare wanda suka samu cikakken tarihi da rubuce-rubuce a duniya kamar wannan wurin, inda ke cewa kasar Palestino nan a yau, inda Yahudawa suka mamaye shekaru da dama da suka wuce. Wato na farko abin da nake so masu sauraro su sani, wannan wurin yana da alaka da manya-manyan addinai a duniya nan guda uku gaba daya: addinin Musulunci da na Kristoci, haka ma Yahudawa, duk suna da alaka da wannan wuri. Su Musulmai suna dangantaka da wannan wuri sosai, especially akwai masallaci a wurin wanda ake kira masallacin Kudus. Musulmai sun dauki wannan masallaci mai muhimmanci, yana da muhimmanci a tarihin Musulunci sosai, amma tunda ba sai aka tambaya ba yau bara mu yi magana kai ba. Haka su kuma Kristoci da kuma Yahudawa, in ka duba tarihi ma asali wannan addinan guda biyu zaka ce a wannan wurin suka tashi gaba ɗayan su. Yahudawa aka fara bayan Annabi Musa, ai Annabi Isa a wannan wuri. Kun ga su Yahudawa suna bin addinin Annabi Musa ne. Haka Kristoci da suka zo suka bi Annabi Musa suka sake bin Annabi Isa. A Musulmai kuma da aka tashi, wato Larabawa da suke wannan wuri, sun bi addinin Yahudawa na farko, sun yadda da Annabi Musa kenan. Haka kuma sun yadda da Annabi Isa alayhi salam, sa'an nan suka ƙara yadda da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To wannan shafi da nake so in saka masu sauraro su sani cewa wannan wurin da ake tambaya dinnan yana da dimbin tarihi sosai. Duk addinai na duniya suna alaka da wannan wuri. Akwai wuri ɗaya daga ciki wanda ya tambaya ko akwai Kiristoci a Palestine ko a Isra'il. Lallai duka wannan kasan guda biyu da ake fada akai yanzu, akwai Musulmai, akwai Kiristoci, haka kuma akwai Yahudawa. Wato Yahudawa masu bin addinin Annabi Musa, Kiristoci masu bin addinin Annabi Isa, haka kuma Musulmai masu bin addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda su sun yadda da shi Annabi Muhammadu da Annabi Isa alaihi salam tare da Annabi Musa alaihi salam dukan su. To wannan zai gaya mana cewa wannan wurin akwai Kristoci, kowa ya sani akwai su a wurin, haka kuma akwai Yahudawa, haka kuma akwai Musulmai. Yawan Larabawa da suke wurin Musulmai ne, amma fa akwai Larabawa wanda ba sa sallah, wanda Kristoci ne, haka kuma akwai Larabawa wanda su kuma Yahudawa ne. Haka kuma za a samu Yahudawa wanda suka musulunta suna sallah ko kuma suna kristancin su. Don haka a cakuɗe suke. Sai dai in ka zo ta bangaren Palestine, yawan su Musulmai ne Larabawa, amma akwai Kristoci a cikin su wanda suka yadda da addinin Annabi Isa alayhi salam, ba su da yawa a cikin Palestine. Haka kuma in kai crossing ka tafi inda Yahudawa suke yanzu, wato Isra'ila, su ma akwai Kristoci a wurin, akwai Musulmai, akwai Yahudawa. To wannan shi ma na ƙara shimfiɗa don masu sauraro su sani, ko wanda ya tabbaya ko akwai Kristoci a wannan wuri ko akwai musulmai ko akwai yahudawa duk akwai su a wuri daidai ta bangaren kasar inda Palestine take yanzu inda ake rigima akwai musulmai su suka fi yawa wuri kuma larabawa ne masu yawa a wurin sa'annan akwai nabiyun su sai kristoci sa'annan mafi karkantar daga cikin su sune yahudawa don haka in wata kila zamu ce wato 70 or 80% musulmai ne sa'annan akwai kristoci maybe 15% 5% kuma sai mu ce wata kila yahudawa wannan percentage nake bayarwa ba wai actual figures din bane amma kawai mai sauraro ya gane cewa musulmai su suka fi yawa haka kuma in ka koma bangaren Isra'ila shi kuma in ka je wuri mafi yawan su a wurin yahudawa ne sa'annan na biyu wanda yake bin su a wurin sai musulmai sa'annan na uku sune kristoci don haka duk wani bangare akwai wanda zaka samu musulmi akwai krista akwai kuma yahudu ko yahudawa wanda ake kiran su Isra'ila yanzu to wannan kenan akwai wani kuma wanda yake tambaya akan zirin Gaza wato Gaza wa ina ne Gaza dinan wato ita kasar Palestine kasa ce wanda take da wurare manya-manya guda biyu kamar yanzu in ka zo Najeriya sai ka ce Nodan Najeriya da kuma Saudan Najeriya ka gani in ka zo Saudan Najeriya akwai kasashe da dama wato jihohi haka kuma in ka zo Nodan Najeriya akwai jihohi da dama wato Gaza ita Palestine akwai Gaza zirin Gaza da ake magana nan Gaza Strip sannan akwai kuma West Bank wannan wuraren guda biyu sune manya-manyan district da suke cikin kasar Palestine don haka ita Gaza tana daya daga ciki wanda ita Hamas take mulki a wannan wuri yanzu da muke magana sa'annan ta wurin West Bank kuma wato Palestinian National Authority su suke mulki a wannan wurin a gargashin Prime Minister na Palestine kenan wanda aka samu rigima ne tsakanin Palestinawa shekaru da dama da suka wuce lokacin da America ta shirya za a samu two state solution tsakanin Yahudawa da kuma mutanen larabawan Palestine ana so a raba wannan wurin ya zama kasa guda biyu wanda za a dauko sashi daya ya zama state of Palestine sashi daya kuma ya zama wurin Yahudawa wato Isra'ila to anan Hamas bata yadda ba sai ta fita daga wannan arrangement din ta tace bata yadda ba with two state solution sai ta koma ta zanna a gefe wato tun wannan lokacin ta koma kamar irin kungiyar fafutukan neman kasar Palestine aka ta fara da wasa wato larabawa ne masu neman kafa kasar Palestine suna wannan fafutukan America bata yadda da su ba duniya bata yadda da su ba a ƙarshe ma America ta kira su kungiyar yan ta'adda da aka kira su kungiyar ta'adda a wannan tafiyan sai suka koma kamar ƴan siyasa kuma suka metamorphosis suka dawo political party aka yi zabe a shekara 2006 da aka yi zabe 2006 haka Allah ya ba su nasara sai suka ci zabe a wannan zirin Gaza suka ci zabe a Gaza Gaza ya zama yana karkashin su don haka kamar ka dawo kamar yadda na faɗa na farko ne a ce Nodan Najeriya yana karkashin Hamas haka ta zama yana har yau yana karkashin su wato West Bank kuma ba ta karkashin ita Hamas to yanzu a takaice za a ce kamar kasar Palestine an samu rabuwa ne tsakanin mutanen Gaza din da kuma mutanen West Bank ita Isra'ila tana gefe don haka ita Hamas kamar wanda ya tambaya ta fara ne kamar kungiyar fafutukan neman kafa kasar Palestine wanda bata samu goyon bayan wayansu ƴan Palestine din ba daga wurin West Bank don haka daga baya inda suka fi ƙarfi suka ci zabe suka mamaye wannan wurin na Gaza suna mulkan wannan wurin har yau da muke magana sai yasa ma da aka fara rigima na kwanan nan za ku gani da ita ake rigima da wannan wurin na inda Hamas yake wato Gaza Strip su suka shiga kasar Isra'ila aka yi rigima da su sa'annan Isra'ila tace sai ta gama da Hamas gaba daya yana nufin sai sun gama da mutanen da suke karkashin Gaza gaba daya don annan Hamas din take da mulki da gwamnatin ta gaba daya wannan magana kenan magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya a takaice bara mu yi mu ba ku wannan labari ba amma da cikin minti 1 zuwa 2 ita kasar Palestine da mutanen Yahudawa da muke magana mutane guda biyu dinnan duk suna da tarihi a wannan wuri dukkan su suna da tarihi a wannan wuri amma wanda yake da tarihi mafi kusa-kusa nan sune Larabawa wato Yahudawa sun zanna tun zamanin Annabi Musa da muke magana nan kun ga wannan shekaru da dama dama da suka wuce. Amma daga baya an watse har Allah ya kawo lokacin Annabi Isa. Annabi Isa ma ya zanna da su har ma a tarihi ya nuna su suka kashi Annabi Isa. Da suka kashi Annabi Isa ba su yarda da addinin sa ba. Kiristoci suka tashi a wannan wurin da Larabawa daga baya su Yahudawa suka watse suka shiga duniya. Da suka shiga duniya Larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin Musulunci a kusa da su nan kasar Saudi Arabia. Yayi yawo ya shiga kasashen Larabawa gaba daya. Wannan wurin har ya zanna gagashin dolar Musulunci shekaru da dama da suka wuce. Yafi shekara 1000 da wani abu yana gagashin dolar Musulunci ne. Larabawa su suka yi wannan wurin shekarun baya da Yahudawa suna yawo a duniya. Sai America da Ingila suka ce gara a nemo inda asalin wannan mutanen suke a mai da su. Domin America ta lura da rigingimu da fitina Yahudawa sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda tarihi ya nuna suke. Aka ce asalin tarihin su a can kasar Palestine. Suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su wato wannan Jerusalem da muke magana. Don haka America ta taimake su da Ingila. A takaice kawai za mu magana nan. America da Ingila suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su. Aka taimaka aka wannan wurin Palestine lokaci tana karkashin mulkin mallaka na Turawa wato Turawan Ingila. Don haka Ingila ta zo ta yanka wannan wurin da ake cewa Isra'ila yanzu. Ta ce to wannan wurin ya zama kasar Isra'ila ko kuma Palestine ku zanna a wannan gefen. Palestine kuma suka ce ba su yarda ba domin a ganin su cikin kasar su ne aka zo aka yanka aka fitar da kasar Isra'ila. To amma lalle America da Ingila sun bibiya suka tabbatar sai da aka kirkiro wannan kasar. An kirkiro ta ne on 14 May 1948. Wannan 1948 ake cewa Declaration of State of Israel. Ingila ta yi tare da support na America aka kirkiri kasar Yahudawa a wannan wurin inda Palestinawa suke. Asali zaka ce wurin Palestine ne da kuma da Larabawa ne da Kristoci da suke a wannan wuri. Da Yahudawa suka dawo da karfi da yaji America ta dinga ba su kayan fada da duk abin da suke bukata ita da Ingila domin su rabu da su a kasashen su. Tarihi ya nuna sun addabe su a kasashen su suma. Don haka suna bukatar fitar da su daga wurin su su tafi inda asalin su ke don su samu su sha iska a kasashen su. Don haka daga wannan 1948 din America ta ci gaba da taimakawa ita kasar Isra'ila haka kuma England da sauran kasashe na Turai.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan Palestino, Hamas, Isra'ila da dai sauransu. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Muhadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya da kuma wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Fiona Nandudo Mai da engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To madalla ga da Ibrahim Kalmasi Garba. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mashakata da wannan faifai. To madalla. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Real Madrid ta kara yawan tazara da take da shi a matsayin ta na jagorar teburin La Liga Spain bayan nasarar da ta yi akan kungiyar kwallon kafa ta Mallorca da ci ɗaya mai ban haushi a daren ranar Larabar da ya gabata. Shi kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Pape Mata ya ranta fa hannu a sabuwar yarjejeniyar tsawaita kwantirakin sa ta kungiyar wanda za ta bashi damar takewa kungiyar leda har tsawon akalla shekara 6.5. Dan wasan gaba na Manchester United Jadon Sancho na shirin komawa tsohuwar kungiyar sa ta Borussia dake kasar Jamus a matsayin aro cikin wannan kakar bayan bude kasuwar musayar yan wasa da ake ciki a wannan watar na Janairu. Shi kuwa dan wasan gaba na PSG Kylian Mbappe yace har yanzu bai kammala sai da shawara kan makomarsa ba, domin kuwa bai tabbatar da kungiyar da zai koma da take leda ba daidai lokacin da kontirakin sa ke karewa da kungiyar ta birnin Paris wato PSG. Wata babban kotu a kasar Faransa da ke binciken manyan laifuka a kasar ta yi wa dan wasan gaba na Algeria da ke take leda da Nice mai doka gasar Ligue 1 Youssef Attal daurin talala har na tsawon watanni 8 bayan tuhumar sa da wallafa wani bidiyo a shafin sa na sada zumunta da ke da alaka da addini dangane da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi wa al'ummar yankin Gaza. A bangare guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta nuna sha'awar ta na sayan dan wasan baya na AC Milan da Ingila Fikayo Tomori. Ita kuwa kungiyar Bayern Munich na tattaunawa da dan wasan baya na Tottenham da Ingila Erik Dier a matsayin daya daga cikin wadanda take son dauka domin ya ci gaba da take mata leda. Manchester United za ta biya mafi yawan albashin Jadon Sancho idan ya koma zaman aro a Borussia. Coachin Brighton Thomas Frank yace ba karamin farashi bane zai sa club din ya sake dan wasan club din na gaba Ivan Toni a wannan watar. Bayanai dai yana nuna alakanta kungiyoyin wasannin guda biyu masu adawa da juna na birnin London wato Arsenal da Chelsea da zawarcin dan wasan mai shekaru 27 Mr Frank yace yana da kwarin gwiwa da cewar dan wasan na gaba na Ingila zai ci gaba da zama a club din har bayan kakannin musayar yan wasa na watan Janairu. Wata irin karamar amsa kawai zai baku ita ce iye yanzu Frank lokacin da aka tambaye shi. Kungiyar kwallon kafa ta Fulham na cikin kungiyoyin Premier da suka kwadaitu da tsohon dan wasan gaba na Liverpool Everton Firmino mai shekaru 32 da ke son barin kungiyar kwallon kafa ta Saudiya wato Al Ahly. Iya abinda ya sauka kenan a wannan lokaci a cikin shirin namu na wasanni a takaice. Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Lado. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti tun a ranar Litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba da kuma dalilin da yasa aka yi tsid da batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru. Austin mai shekaru 70 ya kasance mutum na biyu a jerin masu ba da umarni ga dakarun Amurka baya ga shugaba Joe Biden, kuma ayyukansa sun haɗa da zama cikin shiri a kodayaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa. Mayakan Hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 akan sansanin sojin Isra'ila a yau Asabar. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hare-haren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar. Ita dai kungiyar Hezbollah ta yi amana cewa Isra'ila ce da alhakin kisan a ruri, duk da cewa har yanzu hukumomin ƙasar ba su ɗauki alhakin harin ba. A ranar Juma'a shugaban kungiyar Hassan Nasrallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa, yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari idan aka kwatanta da matakin ramar gayya da suka ɗauka. India ta faɗa a daren Juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki har da 'yan ƙasar ta 15 daga wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a arewacin tekun Arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna mika saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Alhaji Awalu Musa da Allah ya yi wa rasuwa yau Asabar a unguwar Gwangwazo da ke jihar Kanon Najeriya. Allah ya ji ƙansa da rahama amin. yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona Wamai.